haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage. A makon nan ne a jamhuriyar Niger kotun kula da yadda ake kashe kudaden kasa ta bayyana shirin kaddamar da bincike domin tantance hanyoyin da ake amfani da kudaden tallafin da gwamnati ke baiwa kafafen yada labarai masu zaman kansu a kowace shekara. Yayin da bangaren binciken zai shafi ayyukan hukumar sadarwa ta CSC kamar yadda dokokin kasar suka yi tanadi. Ga wakilin murya Amurka Suleiman Munbarma da karin bayani.
Wannan bincike da ke zama makamancin sa na farko a tarihin kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu a nan Niger, wata hanya ce da za ta bada damar gano haske game da kudaden tallafin da suka karba daga hannun gwamnati daga shekarar 2013 zuwa 2018, kamar yadda wani jami'in kotun ta Cour des Comptes Saidu Ada ke karin bayani a yayin ganawarsu da manajojin kafafen labarai.
Misalanku Mr. Fallar Jundin Yame
yace za mu fara wannan aiki daga nan birnin Yamai, sannan za mu leka jihohin Zandar, Maraki da Tawa. Ko da yake a Tawa binciken zai shafi birnin Kwanine kawai, sai kuma wasu garuruwa na jihar Rusu. Da kanmu za mu je cibiyar kafafen da wannan bincike ya shafa.
Don sai komisan zalam fara kaman konjur notin misiyon insha Allah.
Mamallaka gidajen radio da talabijin masu zaman kansu sun yi na'am da wannan yunkuri, inji shugaban kungiyar su Alhaji Grema Bukar Kura.
Alhamdulillah hakan ga muna son shi domin in gwamnati ta baka kudi ta san inda an kasa. To mu dai kofa mu abu dai take, ko da yaushe sun ka zo mu kofa mu abu dai take mu bude musu. Abinda sun ka bamu gashi, abinda mun ka kashe gashi ga takardu kuma in suna so su sani abinda sun ka bamu, abinda sun mun ka kashe duk muna shirye.
Sakamakon lura da wani rahoton da ta fitar a watannin da suka gabata bayan gudanar da bincike a wasu ofisoshi da kamfanoni da masana'antun gwamnati, shugaban kungiyar Anjakta yan jarida masu yaki da cin hanci Abdullah Isaka na ganin tasirin irin wannan bincike na Cour des Comptes a kamfanonin yaɗa labarai.
To lalle wannan Cour des Comptes mun gani ta wani bashinan aiki bisa societe wanga na kasa, mun ga abin da ta haddo bisa Nijilak, abubuwan da ta nuna wallahi summa tallahi ta nuna tana aiki da zuciya guda, tana kare haƙƙin ƴan kasa, tana son ta kiyaye ma kasa arzikinta, kuma tana son a gudanar da aikin kasa yadda ya kamata. Tunda bincike ya nuna sun ga yadda aka yi almubazzaranci da dukiyar kasa cikin societe da ba sai na dawo bisan su ba, to shi yasa duk in kaji an yi zancen wannan Cour des Comptes to mu gaskiya da hannu biyu muna sara musu, muna gode musu kuma da yadda suke tafiya da aikin su.
Sakataren tsare-tsare a hadakar kungiyoyin yan jarida ta Maison de la Presse Suleiman Umar Bra da ke bayyana ra'ayinsa akan wannan batu ya ce wannan bincike ya zo akan daidai.
Wannan fondar a la presse ko wannan tallahi na jarida dauka suka yi kamar kudi ne, gashi nan ya zo mun daga sama, Allah ya kamu da shi in yi abin da nake so. Ana gani abin da suke yi, in suka samu wannan kudin suka yi suka hudu su a can trezor gidan kudi, sai ka ga ma'aikata kuna wahala da tsohon kamera da tsohon mikro da mota a lallace da sauran duka abubuwa. Shi ko wannan kudin an ce dan ma'aikatar ta ci gaba a ƙara gyara muku ne wani abu, a'a sai ku ga an ce mai gida ya dauki rigiye ya ta kasashen guje kutu, sai kuna zaune sai ku ga mai gida ya zo da sabuwar motar miliyan 10, mai gida ya yi can, mai gida ya yi nan, kudi ga suna ana wadaka da su.
To amma da alama babu wata fargaba a wajen manajoji da mamallaka kafafen yaɗa labarai, inji Alhaji Grema Bukar.
Fargaba babu mana, abu babu wani kudi da yawa bane, ba wani abu bane mai muhimmanci wanda za a ce za a yi wani abu. Ba bincike iri na inspection bane, ba bincike kashe kudi na an aisha bisan ka'ida ko ba aisha bisan ka'ida ba, mun yi shi bisan ka'ida kuma mun yarda da kanmu.
Shekarar 2007 ne dokokin jamhuriyar Nijar suka zo da tsarin baiwa kafafen labarai masu zaman kansu kudaden tallafin shekara-shekara da nufin basu damar sabunta kayan aiki akai-akai, inda aka fara daga kasa da miliyan 100 na sefa zuwa miliyan 200 a yau. To sai dai lura da hazon da ke tattare da yadda ake amfani da irin waɗannan kudade, yasa gwamnati baiwa hukumar CSA hurumin kasafta yadda kowace kafa za ta yi amfani da wannan tallafi. Mafari kenan binciken zai shafi hukumar da kanta. Dr. Kabiru Sani shine shugaban wannan hukuma.
Kace ani ina son in sai an ce to an baka envelope miliyan 5 haka. Kace a kan aiki zan sai kaza kaza zan sai sai mun baka wannan kudin haka ne da shekarun ba aiki. To an sai an diba an kasa ko baka sai ba. Mu kuma da muka ce ai kashi 65 kinnan kayan aiki ne za a sai mu ɗan jarida. Ai sai an gani mun bi ka'ida kuma ai ka san akwai code d'attribution des marchés publics. Mun bi shi mu dai wannan muka bada shekarun baya sun ce mu abu kaza za mu sai kenan ayin tsakaninsu da kotu ne mu kuma da muka yi aka bamu na 2018 ayin mu za mu bayani kenan ko ya yi bayani gaskiya ta tabbata in ba yi adalci ba doka ta buga in kuma akwai gyaran huska suna recommendation suwa da shawarwari sai su.
A nan kungiyoyin kare haƙƙin 'yan jarida na jan hankulan jami'an binciken Kurle Kwant akan maganar adalci.
Jurist suka ce ba a zama shishi a parti ko ba ku raba kuɗin kuma ku dawo ku ce da ku ne za a bincike. Da su Kurle Kwant kin da su CSC kin sun game kuma su yi bincike abin yana da wuya a gano. Na biyu kuma abin da ke dan bani mamaki sai aka ce a'a ai ba duka ba wanda aka ba kuɗin ne ba duka radika da tele bane za su wannan bincike. Ke zai shawa amma ita doka da aka yi ta ba dan wani gungu ba da wani gungu ita da aka yi ta ta gaba ɗaya ci ba a yi wasu bincike kuma a bar wasu.
Fatan mu dai a ce wannan aikin da za a yi a tsaya a yi shi yadda ya kamata kenan wannan hukuma ya kamata ta tsaya wannan shekara takwas don wanda ya san an ba shi wannan kuɗin kai ko jika ɗari ce aka baka kuɗin ƙasa ne kuɗin talaka ne haraji ne na ƙasa ya kamata mu ji yanda wannan hukuma ta kuɗe kwanta ta taro ta ce duk a wannan ma'aikatu can-can-can da aka samu na kuskura kenan a diba kan mutane su zo su yi takardu na banza su yi takardu na jabu su ka su zo su yi justifi su ce gashi wani kuɗin da aka ba mu mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza warke ƙarya ce su ma 'yan ƙasar kuma su gani wani kuɗin nasu da ake ba mu ina ne muke tafiya da su ko da ke ma malam Bahaushe ya ce wanzu zan baka su a cikinka.
Tsarin jadawalin da kotun kula da yadda aka kashe kuɗaɗen gwamnati ta aiki a kafafen labarai da ke da mazauni a birnin Yamai na nunin tawagogin jami'an bincike za su fara kai musu bakunci daga ranar 19 ga watan Oktoba 2020 domin soma aiki ga dangadan kafin daga bisani su nufi jihohin da binciken zai shafa.
Don na kawo ga binciken ya zama darasi ga kowa. Masu gidajen jarida za a ci gaba daya kenan su san gwamnati abin da ta baka kana ita zo ta yi bincike kenan a sasu bisa hanyar da ya kamata. Na biyu mu kuma yanzu da doka ta ce mu za mu kula da shi mu san yadda za mu haɗa kanmu tunda ba ta yiwa a zo a yi sakake doka ta buge ka kenan za a kiyayewa kuma dole mutane sai sun yi adalci dan saboda kuɗin gwamnati ba abin wasa ne.
Masu sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilin muryar Amurka a Yamai, wato Sulaiman Munbarma. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Kariya mace ta je makaranta wata uku, ta komo gida wata uku. Wannan abin nan muna ganin kaman ba abu ne na kirki ba. Shekara 27 gwamnatin NDC da iyayenta PNDC suna mulki a kasar Ghana. Zango ta mara musu baya dari bisa dari. Tambaye aboshina, tambaye dan uwana, wani abu ɗaya haka na tarihi wanda ya shafi dukkan Zango wanda suke wa 'yan Zango cikin shekara 27 da suke mulki a kasa.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke a nan Washington DC. To yau za mu kawo muku ci gaba da muhawara da Baba Yakubu Makeri ya shirya mana kan zaben da za a yi na shugaban kasa a kasar Ghana a cikin watan Disamba na wannan shekara ta 2020 da muke ciki. Kuma kamar yadda kuka ji inda kuna biye da mu, kun san wannan muhawara ta yi zafi. Yau za a shiga abubuwa da dama da suka hada da maganar cin bashi, wato za a kwatanta da yake wannan zaɓen na bana za a fafata ne tsakanin gwamnatoci ko jam'iyyu da kowacensu ta mallaki ƙasar Ghana, wato da tsohon shugaban da ya mallaki Ghana din da kuma shugaba mai ci yanzu na ƙasar Ghana din. Saboda haka idan an dube su duka biyu, wacce gwamnatin su ce ta fi ciwo Ghana bashi ko mai aka yi da kuɗin, kuma sannan wacce ce cikinsu ta fi samar da abubuwan masarufi ga al'ummar zangonnin Ghana da yawa. To sai mu ci gaba.
To madalla, a yau za mu tashi ne daga amsar da Alhaji Audu Arif na NDC 'yar adawa zai bayar akan tambayar da na masa a wajen mako mai John Muhammad zai kawo sabo domin a zaɓe shi. Amma kana da minti ɗaya ka mai da martani akan bayanan Alhaji Ahmed Ayuba.
Tare martanin da zan mai da shi ne, MPP in suna magana ya yi batun wancan ƙuri'an da aka jefa. An samu rinjaye da wurin miliyan ɗaya da dubu hudu ko
ɗari.
Amma bai iya ya gara mu abinda MPP ke yi kenan. Sai su jefa magana ba su iya gwada bambanci. Da aka inda 1996 abinda ya sunan shi NDC zuri suka rinjaye MPP da shi. In yayi ya gwada maka wannan, sannan ka ce maka ai wanga election da aka yi. Rinjayen da aka yi ya fi wannan. Amma kada ka ce kai ka gwada na MPP ba ka gwada ma jama'a abinda MPP suka samu, ka ce wai ga rinjaye ba.
To mun gode.
Ni ban so ina jayayya ma kan irin wannan magana.
To shi ke nan.
Abu ne da yake ya wuce. Ina da amfani ma yau mu koma mana.
Yawwa, to
mu tattaunawa.
To mu duba wannan tambayar.
Yau muka shirya. Muka ajiye. Shi ne yau an free HSN da suka faɗi suke cewa suke buci da shi. Free HSN.
Wato kana nufin makarantar secondary a kyauta ke dan da ake da wannan gwamnati take bayarwa ke
nan. Da za a tun free HSN mun ga ya musu kaman su hakuri in yaso a tamu inda yaran makaranta za su zauna su iya kaman classroom kenan. Abu da makarantu da dama yanda ake abin bai zama damuwa. Suka kiya suka ce sun so ne suka je suka Alhariya mace ta je makaranta wata uku ta komo gida wata uku wannan abin nan muna ganin kaman ba abu ne na kirki ba saboda shi mun yi niyyar in Allah ya tsare daji za mu yi kokari mu dauki mu karkara wannan makaranta
Alhaji Audu Arif layin ka ya katse daga inda kake zancen yariya ta je makaranta watanni uku ta zauna gida watanni uku so dora daga gurin
to wannan kaga wannan ba abu ne na kirki da yake sun cici shawara abin da wannan abin ne ya faru kenan to mu niyyar mu ne in Allah ya sa muka komo dama wannan makarantar nan muna ginin 1200 mun gina kamar wurin 40 da wani abu 46 sannan muka fita kan mulki wasu na nan kuma an gina ba kan ba tare ba mun yi niyyar mu dauki kamar shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi mu dauki mu karkara wayannan makarantar nan domin yaran nan su iya su samu kowa ya iya je su yanda kowa ke zuwa na biyu kan mu yi wannan ya kamata mu indiya sunan shi makarantu da suke zaman kansu idan abin nan ke nan
makarantun kuɗi private school
su cikin wannan abin nan domin mu nemi wannan abin nan yan yaran nan su samu su kuni inda za su yi karatu kuma wannan karatu yanda ake karatun da muke yi kaga she mu je yaro ya je ya koyi a ya sunan shi secretarian da menene wanda bai taimakon shi kamar yanda ake ce mu kwaci kwalajo yaro ya kare makaranta ya kare jami'a ba aiki saboda shi system da za mu dauki shine a kawo makaranta kamar da technical wanda yake
na kere-kere kenan
ki bashin wannan
makarantun kere-kere
ne so kai wannan aiki kere-kere da kamar ilimi ya sunan shi fasaha da sauransu wayannan abubuwan nan za a yi shi ne mutun ya je free
to Alhaji Audu
koyi aikin hannu
to Alhaji Audu bari mu duba wannan zancen da kuka ce kuna son ku zo ku inganta zancen bada karatun secondary a kyauta amma a baya kun nuna cewa wannan karatun da za a bayar a kyauta ba abu ne mai kyau ba shin menene ya canza a wannan lokaci yasa kuke so ku ci gaba da wannan bada karatun secondary a kyauta alhali a baya kun soki wannan al'amari
waye ce kaman aka gwada karatu da kyauta ba da mai alheri ba in ji wa
a baya akwai abin akwai maganganun da aka yi na'am
wannan karya ne na MPP domin ka duba wannan free education nan
Alhaji Audu bari mu taka ma burki a nan ka riga ka yi mintocin ka kuma ka yi bayanai masu gamsarwa akan abubuwa da muka tambaye ku cewa me ku za ku zo ku yi sabo ko me John Mahama yake da shi sabo da zai zo ya nuna mutanen Ghana da za su iya su abin nan so mun fahimci abin da kake nufi bari mu koma kan Alhaji Ahmed Ayuba Alhaji Ahmed Ayuba ka ji tambayan da na yi ma Alhaji Audu Arif da farko nike ce mai Major Muhammad zai kawo to ku kuma mun ga abin da kuka yi wato cikin wannan lokaci shin akwai wani abu sabo da za ku zo da shi a wannan lokaci da mutanen Ghana za su iya tsayuwa kai su zabe ku muna sauraren ku
to da farko kafin in magana abin da zamu yi ina so in dan mai da martani akan wata magana da yi akan wato Free Senior High School
to bismillah
wallahi da na saurari dan uwana ina so in tantare da dariya ne ma ban sa saboda mu duka muna garin nan lokacin da suka dauki kudin gwamnati suka ringa talla suna biyan kudi akan radio da television da jaridu dan a gaya wa jama'a cewa wannan tsarin da ake so a kawo wanda duk ɗan ƙasar Ghana zai samu Free Senior High School a kyauta ba tare da ya biya ko anini ba wannan abun nan ba zai yi ba Ghana ba ta da kudin da za ta yi abu ne wanda in aka yi shi zai rusa mana harkar ilimin mu gaba ɗaya a ƙasar Ghana yau sun canza shekara sun zo suna cewa wai su yanzu sun amince wannan lokacin da ake magana cewa suka ce kudin Ghana da arzikin Ghana gaba ɗaya an gama cinye kudin mu an gama cinye soka saura kashi abinda suka gaya mana kenan suka soke allowance da ake ba nurses baya ga haka dan allowance da ake ba teachers malaman makaranta masu zuwa koyar karatu suka soke wannan allowance din suka ce babu kudin da za a rinka biyan wayannan kudaden to babu kudin da za a rinka biyan allowance wannan ina za ku samu kudin za ku biya secondary school free secondary school abinda suka faɗa mana kenan kuma alal makiri ni wannan maganar da muke yi dan Allah dan Annabi ina so saboda karancin lokaci ka bari mu mai da hankali akan zangonnan mu shekara 27 gwamnatin NDC da iyayenta APNDC suna mulki a ƙasar Ghana zango ta mara musu baya dari musu dari tambaye abokina tambaye dan uwana wani abu ɗaya haka na tarihi wanda ya shafi dukkan zango wanda shekara 27 da suke mulki a ƙasa.
Mun kai wurin amma ka ci gaba da gaya mana menene kuka yi tanadi da yanzu kuke so a zabe ku don saboda ku ci gaba da shi.
Abin da muka tanada shi ne wanda muka gyara harkar tattalin arzikin Ghana, muka bari GDP to debt ratio yizo kasa, muka bari inflation yizo kasa, muka bayar da free SHS. Muna son mu kare wa'annan nasarorin nan da aka yi, mu kare yin hoɓɓasa harkokin da muka sa a gaba. Nasarorin da muka samu shekara uku da rabi ɗin nan da suka wuce, muna son mu daɗa inganta su ne, mu daɗa ƙarfafa su don kada mu yi kuskure. Wa'annan jam'iyyar NDC ɗin nan ta zo ta mai da hannun agogo baya, tunda sun gano cewar aski ya kai gaban goshi, ba abin da suka shuka, ba su shuka zango komai, ba su shuka gano komai ba, balle su kirɓe ƙura'a ranar zaɓe.
To Alhaji Ayuba, akwai wata magana da ku 'yan siyasa kukan yi cewa kamar yadda kai zancen GDP ratio da zancen abin nan, zancen inflation a dan rayuwa da sauransu. Shi talaka bai san komai ba, an ce shi talaka tambarinsa shi ne cikinsa ya ji a jikinsa. To irin wannan turancin har yanzu talakawa fa suna kuka cewa akwai buƙatar su fa su gani a ƙasa, saboda abin da ke faruwa kamar ba sa gani komai a ƙasa.
Ai wannan maganar da nake gaya ma hanyar da za a wuce nan talaka ya samu sauki, saboda hanyar da gwamnati take bi kenan, take samun kuɗin da take ba da free senior high school, take biyan allowance ɗin teacher malaman makarantu wanda suka soke, take biyan allowance ɗin nurses, ta kawo wani tsari da ake cewa one ambulance one constituency, akwai wani tsari kuma da ake cewa one district.
Mun zo kan wannan alƙawarin, mun zo kan wannan alƙawarin, yanzu bari mu je wurin Alhaji.
Idan yadda harkan arziki ta barbare ƙarƙashin su, suke cewa an gama cinye tsoka saura ƙashi, bayan da za a yi su yi wani gyara da inganci.
To mun gode, bari mu je wurin yawa, bari mu je wurin yawa.
Tattalin arziki ne shi ne watan ginshiƙin duk wani abin da zamu yi, duk wani abin da muke yi mun gyara. Yadda suka lalata harkar arzikinmu suka bari muka tafi wannan ƙarya a hannu, muka tafi muna bara a bankin duniya don a cece mu bayan an gano mai a ƙasar Ghana. Abadan Allah jama'a.
To Alhaji Audu Arif, ka ji maganganun da Alhaji Ahmed Ayuba ya yi, to amma kai ma zan nemi jin menene kuka yi ma tattalin arzikin ƙasar nan, wani irin tanadi kuka yi wa tattalin arzikin ƙasar nan, amma kuma in kana da martani, kana da minti ɗaya, kai martanin ƙasar nan ka zo ka kawo wannan bayani akan tattalin arzikin ƙasa.
To baba dai, kai ne kanka ka san waya na ya yanke, abubuwan da ya faɗi ban ci ba. Na ga kaman ya yi magana kan free HSS, inda na je na sauka ya ɗoki. Wannan kowa ya san kaman abin da suka yi na free HS ba abin kirki ba ne, bai taimaka ma yara ba, bai taimaka ma iyaye ba. Domin free HS sun ga da suke faɗi, akwai wani iyaye da dama in su yaran nan sun zo gida wata uku, sai an kai su wani makaranta kuma da ake ce ma private school $10,000 kan wannan abin nan da yaran nan ke yi. Saboda shi banda daɗin baki ba abin da MPP suka kulla ma ƙasar nan. Ya gwada mina makaranta ɗaya da suka gina, ya gwada mina school a yasunan shi da suka gina, ya gwada mina university ɗaya da suka gina, ya gwada muna yasunan shi ina suka kai ruwa, nawa suka ƙara lantarki, nawa suka ƙara.
To barkanku da kokari malamai, muna da sauran abubuwan da zamu kawo muku a mako na gaba mai zuwa, inda a wannan karo in Allah ya kai mu zamu tsunduma cikin batun cin hanci da rashawa. Ba safai kake ji ana magana shi a kasar Ghana ba, to amma wannan karo za ku je da aka fide bili har wutsaya game da wacece, wato wacece daga cikin wannan jam'iyyu a lokacin mulkin ta, wannan harka ta cin hanci da rashawa tafi kamari. Yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya kuma makeri Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington DC, muna fatan mun baku lami lafiya, sai anjima.
Sai kuma rahotonmu na musamman a wannan makon.
Majalisar Wakilai ta kaddamar da wannan kwamiti din ne a daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya masu karshe amin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa kwaskwari ma. Majalisar ta yi ikirarin cewa ƙasa tana cikin yaƙin neman tsira, saboda tana fama da ɗimbin matsaloli a daidai lokacin kaddamar da kwamitin wanda zai sake duba kundin tsarin mulki na 1999 kamar yadda aka gyara. Daya cikin 'ya'yan kwamitin ne wakiltar ƙwaryar Zaria Abbas Taji jirgin ya yi ƙarin haske.
A wannan ƙarni da muke ciki, wannan kwamiti muna da kyakkyawan tunanin za ta duba muhimman sashi-sashi na tsarin kundin tsarin mulki, musamman wajajen da ake ganin akwai ƙalubale ko kuwa wanda ya kamata a gyara da a ƙara inganta mulki a ƙasar nan. Wasu daga ciki su ne kamar son dama a dawo da ƙarfin judiciary na kotuttuka na jiha, su ma a ba su cin kashin kansu, saboda yin haka shi zai dan ƙara inganta demokradiyya a matakin jiha.
Shina ɗan majalisa ne wata taron lobon koda da kibiya daga jihar Kano, Kabiru Alhassan, ya ƙara mana haske akan manufar kafa kwamitin.
Abubuwan kowanne yana da nasa tasiri ɗin, sai babban al'amari kuma wanda shi duk lokacin da aka kawo shi a neman gane tsarin mulki sai an kai ruwan rana shi ne na ƙirƙiro jihohi. Saboda wannan ma kowace shiya za ta so a ce an bata, kuma kowa zai nemi a ce shi garinsa aka biya.
Duk da kokarin da 'yan majalisa suka ce za su yi wajen gyaran jibban da ke cikin kundin tsarin mulkin, daya cikin shugabannin jam'iyyun kasar Salamu Bello, wanda shi ne shugaban jam'iyyar PRP, ya yi tsokaci akan wannan aiki.
Tun duk abin da za a yi ayi baya, wanda aka yi da shi daga baya yana aiki. Mu a namu tsarin mulki mu na ga mu zan bashi kofi na constitution na tsarin mulki ji karanta. So gaskiya ni a wannan dai ina goyon bayan one of the eldest work. We are for true federalism. I don't put a gyara. I'm not a gyara, ma. A tun da akwai abun da aka shawari da aka bayar da dama suna nan an iji another committee na masana su duba wannan abun da aka yi, su fito da tsarin mulkin da yafi dacewa da al'umma wanda tafi karbawa wajen al'umma, sannan ayi referendum.
Wannan committee mai dauke da mutum 54 a ɓangaren majalisar wakilai zai haɗe da mutum 56 daga majalisar dattawa domin gyara kundin kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki daya na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.